Tun gabanin bayanan na Lai Muhammad da ke nuna matsayar gwamnatin Najeriya, tuni hukumar NBC da ke kula da kafafen rediyo da talabijin da ci tarar gidan talabijin na Channels Naira miliyan 5 don zanta da mataimakin dan takarar Labour Dattin Baba Ahmed da shi ma ke nuna rashin dacewar rantsar da Tinubu. Shi kansa Peter Obi yayi watsi da zargin da nuna takeicin cewa wasu na neman bata masa suna, kuma musamman a ce da irin ministan labaru Lai Muhammad kan abin da yace don karbuwa ne da ya samu. Yana mai musanta faifan sauti da ya fito da zantawarsa da shugaban majami'ar Winners Pastor Oyedepo, inda aka ji Obin na zayyana zaben da ya gabata a matsayin yakin addini. Kakakin kamfen din Yunusa Tanko ya karfafa bayanan na Obi, amma in ma laifi ne kowane bangare ya aikata irin haka.
Za a zo a faɗa maka a masallaci, a ce maka kakka zaɓa ya mai ko kakka zama wani ba musulmi ba. Ɗan nan an yi su da yawa, ba wanda ya ce uban. Tutar mu dai alhamdulillah Allah ya karɓe ta, mutane na son mu. To sai a zo a manna mana wannan maganar cewar ila ko muna ci da maganar addini ne. Tsakanin gaskiya ya kamata mutanen mu su farga, balle arewacin mu na Najeriya.
Shin zargin mutum da cin amanar ƙasa ya wadatar ko akwai abin da gwamnati takan yi daga baya bisa tanadin tsarin mulki? Barista mai nasara Kogo Umar masanin tsarin mulki ne.
To wannan ya rage ga gwamnati. Idan gwamnati tana la'akari da nauyin da take da shi karkashin sashe na 14 sakin sashe na 1 na tsarin mulkin Najeriya, inda aka ce talaka shine dodon da ake matsafi da sunan demokradiya, ma'ana sovereignty belongs to the people, to dole ne a kare haƙƙin miliyoyi 220 na 'yan Najeriya akan irin wannan mummunan kalamu da Peter Obi yayi, ko kuma ba ma shi ba, duk wani wanda yake yayi wani kalami wanda yake zai iya kawo mana tsaga ko kuma baraka ko kuma barewa a jamhuriyar Najeriya da take dogaran da ƙasa. Dole ne gwamnati ta tashi a ƙarƙashin sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya. Dole ne babu wani wanda yafi wani a gaban shari'a. To saboda haka dole ne a gurfanar da irin waɗannan a gaban kotu, a bincike su, su yi bayanin me suke nufi da irin wannan kalamu da suka faɗi.
Anan Yunusa Tanko ya buƙaci jami'an tsaro su tono waɗanda suka yi kwarmaton hirar salula ta Obi, dan yana ganin su ke neman ta da fitinar.
Wannan fefe dole ne a bincike ta, su waye suka fito da ita, su waye suka ballasa ta, kuma 'yan jarida ya kamata ku bincike. Domin an saba kurin mutum ya zo ya fito da magana a yanar gizo ce kurin kowa ya kama. Ba za mu ƙoƙari mu san zo daga ina ta fito ba, wane ne ya wallafa ta. To wata ran za mu samu an faɗa mana cewa shugaban ƙasa ma gaba ɗaya ya ce shi ba shugaban ƙasar Najeriya ba ne.
Za a jira a ga mataki na gaba na gwamnatin da zuwa yanzu zargi ne kadai ta ambata, yayin da Obi a tiku na PDP da jam'iyyar APM ke neman kotu ta soke nasarar Tinubu da nuna an yi rufa-rufa a zaben. Nasura da Maili Kaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.